shin zai waɗannan nafil fili ko bai zai ba? Abdullahi dan Umar ya bada ansa yake cewa ni da aka ce in tauye in rage sallar farilla ma in mai da ita biyu na zo kuma ina yin lafila? Kai da aka ce a farillan ma a zahar kame da ita biyu, la'asar kame da ita biyu, isha'i kame da ita biyu, to waye kai ka ga nafila kuma? Da haka ba a yin sallar nafil fili lokacin da mutum yake kan tafiya an ɗauke masa su, tunda farillan ma har an rage maka su. Amma an zo a ya zo a riwaya annabi yana yin raka'atan al-fajr saboda muhimmancinta. Ya zo a riwaya annabi yana raka'atan al-fajr. Wallahu ta'ala a'lam.
To masha Allah, Allah ya saka da alkarimi. Tambaya ta biyu ta ce shin wajibi ne sanya hijabi lokacin karatun Qur'ani? Sannan ta kasance tana koyarwa a makaranta, za ta iya koyarwa alhalin tana shayarwa, tana koyar da Qur'ani kuma tana shayarwa?
To wannan tambayar tana da muhimmanci kware-kware da gaske. Abinda suke nufi wayaya lokacin da mutum yake shayarwa, zai iya karantar da Qur'ani ko karanta Qur'ani? Zai iya karantar da Qur'ani yana shayarwa, zaki iya karantar da Qur'ani kina shayarwa. Sannan ba dole bane idan kina kina karatun Qur'ani sai kin saka hijabi. Tunda ai a gidanki kike a zaune, da haka ba dole bane ba. In kin ga dama ki saka hijabi, idan kuma kin ga dama ba sai kin saka hijabi ba. Amma dai yana daga cikin ladabi da kuma cikin wato girmamawa da Alkur'ani, tunda magana Allah ce ake karantawa. To mutum idan zai karanta shi ya zama yana cikin tsarki, sannan ya lullube jikinsa, bata bayyana tsiraici ba. Amma dai dan halacci ta karanta Qur'ani ba hijabi a kanta ya halatta. Wallahu ta'ala a'lam.
Allah ya saka da alkari. Wannan mai tambayar shirin mu na farko ta ciro da wannan tambayar akan tura hotuna wa miji. To sai ta ƙara rubutuwa bayan an ba ta ansa. Take cewa ta kasance fa ko abu ta tambaye shi sai ya ce sai ta tura waɗannan hotuna
na tsiraici
kuma soja ne wai yana can fagen fama. To sai ta ce mai gaskiya ya nemi pass ya zinga zuwa gida. Shi ne take cewa to me shawara yanzu shawara za ka raba ta?
To ai injiniya ina jin kamar an tambaye wannan a Kaduna mun amsa ta ko
kace da tsara rubutuwa ta.
To haka ne. Yan uwa waɗanda ba san tambayar ba, ƴar uwa ce ta rubuto cewa me hukuncin mace ta rinka tura tsiraicinta wa mijinta? A wancan fatawar ina jin mun yi concluding, mun kammala cewa bai kamata ta yi ba. Ba cewa muka yi haramun ne ya ga tsiraicinta ba, amma abin da zai biyo bayan tura hotunan shi ne zai sa katta tura ɗin. Yana abokaninsa suna iya ɗaukan wayan nan, ‘ya’yansa suna iya ɗaukan wayan nan, yana iya kai wayarsa gyara, tana iya faduwa wayan nan, wala'alla zai iya ba da wayarsa, wani zai ɗauki lamba ko zai ɗauki wani abu ya je ya ga tsiraicin matarsa. Kuma yanzu saboda Allah, ganin da mutum yake yi wa iyalinsa ko saduwar aure fa ake a cikin duhu ake, ba na jin akwai wanda zai iya, in ma dai wani yana yi wani ba zai iya yi ba, mutum ya banka wuta haske yana kwanciya da iyalinsa a fili, tsirara tana ganinsa yana kallanta. A ka'ida ma a lullube ake. To sai muka ce kattai ba wai dan haramun ne shi ya ga tsiraicinta ba, wanda muna so ‘yan uwa su fahimta saboda kada a fita da wani tunani na daban. Amma abin da zai biyo baya, to shi wannan sai ta ce mijinta soja ne kuma yana can a filin daga kuma yake umartanta da ta tura mai tsiraicinta dan ya gani. To shi ma zan maimaita, idan kin tabbatar ba wanda zai ga wayarsa, ‘ya’yansa ba za su ga wayarsa ba, ba zai fada hannun abokanansa ba ba zai fada hannun wani ba kuma kin tabbatar waye sa ba za ta fadi ba ko ba zai kai ta gyara ba to sai ki tura masa kamar yadda a gida a daki daga ke sai shi zaki iya mai tsirara ya gani halal ne in kin tabbatar da haka to ki in ba haka ba abinda kika gaya masa din nan na cewa ya nemi pass ya zo ya biya bukatar sa akan ki a matsayin ki na matarsa wannan shine magana ta daidai shine kuma abin da yafi dacewa ki dada dagewa ki tsaya akan haka din saboda barnar da za ta iya biyo baya idan kuma ta matsanta har ta kai ga zai iya kashe miki aure to sai ki tura masa amma ki kafa masa sharadi ya gani ya wadatu da gani ya kashe ko ya goge sannan kuma ya tabbatar wayarsa ba ta fita ta shiga hannun wani ba wannan masifa ta yata tsiraicin iyali ta tura tsiraici iyali ta rinka tura tsiraicin ta ga mijinta mun yi bayanin illar wannan wata ta tura wa mijin yayi ta tarawa a wayar sai suka zo suka rabu ban fada ba suka zo suka rabu saboda bai da addini bai da kirki kawai ya je saki wannan hotuna nata a social media tsirara jigijir wani dalibi daga wata kasa ya turo mun na gani ban taba ganin bala'i irin wannan ba matar aure ga ta tsirara tana daukan hoton da kanta ba inda bata haska ba wallahi azu billahi yanzu dan girman Allah mata ba za ku jiwa kanku tsoro ba dan Allah mata ba za ku tausaya kanku ba mazaje su ta cewa ku ta tura musu sai ki kuna tura musu alhali ba ku da garantin abinda zai biyo baya Allah sauki wannan baiwar Allah ai mata addu'a Allah sa mijinta ya gane wannan tunani cewa tunani ne ya kuskure ba daidai ba wallahu ta'ala alam
Allah ya kasa da alkhairi mai tambaya ta gaba take cewa mutum ne yana sallah ya manta bai yi zaman tahiyya ba sai da ya miƙe sai ya tuna to ya zai ya gyara sallar shi
duk wanda ya kama sallah bai yi zaman tahiyya ba sai ya miƙe bai yi zaman tahiyya ba ya kamata ya zauna kenan raka'a ta biyu sai ya miƙe idan har ya gama miƙewa gaba ɗaya gwiwarsa ta baro ƙasa da hannun shi ƙarisa wannan shine malamai suka faɗa na fiqhu cewa me yasa bai zai dawo ba saboda wannan zaman sunna ne ƙarfinsa bai kai farilla ba tunda farilla ta ja to ƙarfin sunna bai bata isa ta dawo da farilla ba da haka sai ya ci gaba yanzu kenan zaki ci gaba da sallar ki a haka kin san kin bar me kin bar zaman tsakiya ma'ana zaman farko na sallah sai ki ci gaba da yi har sai kin zo kin sallama haka liman limamin da ya yunkura zai tashi ana bin sa ai mai subhanallahi idan ya riga ya gama miƙewa sai ya tsaya ku kuma dole ku tashi ku bi shi idan an mai tasbihi bai dawo ba dan ya bar zaman tahiyya sai ku bi shi ai ba farilla ya bari ba ku bi shi a haka idan an idan da sallah sai yayi sujjada ba'adi wannan fatawar yawanci tana dan wato rikitar da mutane gashi kuma ragi yayi a zahiri kamar ragi yayi amma aka ce ba'adi zai to ba rage yayi ba ƙari yayi ka san me ƙarin ai a wannan wurin da ya miƙe wurin ba wurin miƙewa ba ne wurin zama ne don haka maimakon ya yi raka'a biyu a zama sai ya yi raka'a uku kaga in ka lura ai raka'a uku yayi tunda ya yi biyu ya kamata ya zauna to sai ya karo daya kenan ya kara mai raka'a uku da yi wannan zama ba da haka shi ne dalilin da zai baɗi wasu kuma malaman suna rinjaye da cewa ya ƙabli da yawa na ji wasu malaman suna ba da fatawa saboda a surar a zahiri in ya gama sallarsa kam bai za a ce yayi ya yi rage to malamai daman sun faɗa cewa duk mutumin da ya yi ba'adi a wajen kabli ko yayi kabli a wajen ba'adi ai sallarsa ta yi wannan babu matsala da haka baiwa Allah ga yadda zaki gyara sallarki Allah gyara mana
to Allah ya saka da alkhairi mai tambaya ta gaba take cewa su bi ne a wajen mijinta a wajen mijinsu to amma ya kasance wajen kwanciya aure yana fifita daya ita kenan wacce ta rubuto wannan tambayar idan ta tambaye shi me yasa sai ya ce ai yafi jin dadin alakar aure da ita to sai take har kishiyar ta ta ko abokiyar zaman ta ta kasance tana taimaka mata da kayan gyaran jiki
wacce dayar da
yawa wacce ba a zuwa mata amma duk da haka ta ce sai ta yi girki biyar amma ko sau daya ba zai kula waccan ba amma ita a girki daya ta ce sai ya zo wajen ta har sau hudu to abin yana damunta sosai to take tambaya wacce shawara za a bata
to ni ina ganin injiniya wato wannan akwai abubuwa da yawa da ya kamata mu lura da shi bari in fara yi wa matan fada a matakin farko duk matar da ta ga mijinta yana kaurace mata to ta yi kokari ta binciki me ye dalilin da yasa yake kaurace mata gaskiya wai Hausawa suna cewa wai ruwa baya tsani banza duk inda ka ga namiji ya kaurace wa mace ya tare a wajen wata to da walakin goro a miya wai wani da ya zo cin abinci sai ga goro a cikin miyar sai ce to da walakin tunda bai kamata a ga goron nan ba amma yanzu gashi an gan shi a cikin miya akwai mata inda dai akwai mata kasamai wallahi kazanta wato kazanta shi dabi'ar da namiji kazanta takan sa ya guji mace wallahi wato idan zaka bayar da fatawa ka duba bangarori da yawa ko baka bane ba muna goyen bayan kaurace mata da yi ba amma akwai matan da ba su da gyara akwai matan da ba su da kula da jikin su yanzu daidai ne namiji ya zo mace jikina wari ko kanki yana doyi ko zani ki yana warin fitsarin yara ko bakinki baki gyara ba dan kwalliya da ado da ake yi wa miji idan ya dawo wallahi wasu mata ba sa yi kuma sai ta zo ce ai ita girki ne da ita da haka dole sai miji ya zo ya alakar aure da ita da zai iya yi ba kuma a nan gurin ko da bai yi alakar aure da ke ba saboda wannan dalili na cutar da shi da zaki to bisa ba Allah ba ya kamata ki sani kenan a nan gurin ita matar ita ta jawo sababi ita ta jawo dalilin da isa miji ya kaurace mata akwai mata masu larurori na infection suna da ciwuka a jikinsu wata mata tana zubar da ruwa a gabanta wani ruwan mai doyi ne wani ruwan da jirjiri wani ruwan kamar diwa-diwa kuma ta gabanta duk lokacin da miji ya san cewa kina da wannan infection din kuma yana da wata matar baki ba to dole kaurace miki saboda yana gudun kada yi alakar auren nan da ke kariye alakar auren nan da ke yaje ya sakawa ɗayar musamman inda ya ku kana fahimta da kar mu tafi directory kai tsaye mu samar da uzuri ga shi mijin ba wai goyen baya nake ba amma waɗannan wasu dalilai ne na asali wanda ka sa miji ya guje wa mace wataƙila kuma ya ƙi ya gaya miki ya ƙaurace miki saboda wannan larurar ko yana jin kunyarki ko yana jin nauyinki wata ba ta son zuwa asibiti wata ba ta son shan magani to da ya zo ya sadu da ke ya biya miki buƙatarki da sha'awarki ke ya ɗauka kuma ya sa wa kishiyarki to gwanda ya ƙaurace miki har sai in kin warke yanzu ita wannan matar ba ta ba san cewa kishiyarta abokiyar zamanta ko tana da wannan larurar ko ba ta da shi kenan idan mace tana da larura a tattare da ita idan miji ya kaurace mata har ta samu lafiya ai bai saba wa Allah ba sannan yanayi na alakar auratayya abu na hudu yanayi ne da yake da bukatar nishadi yake bukatar kwanciyar hankali yake bukatar wasanni shi yasa annabi ya sunnanta miji yayi wasa da matarsa wa qaddimu li anfusikum qur'ani ma haka yace a dan yan wasanni ai dan abin da za a tada sha'awa so da yawa yau daga cikin mata akwai wanda basu iya wannan ba kwata-kwata da farko dai bata je islamiya ta koya ba tunda daman bata zuwa islamiya haka tayi aure boko kawai ta iya ba lalle kuma a koya miki wannan a can ba ko iyayenta basu yi mata tarbiyar wannan ba to kawai mutum zai zo ya tarar da matar saranta a bashi wani yace wallahi duk ranar da nazo zan tarar da ita tana bala'in fushi kamar an mata mutuwa me aka miki haka miki ko zaka gyara ni ne ba za ta gyara ba to yaya miji zai zo ya yi sha'awar ya zakke wa matarsa a lokacin da take cikin fushi tana bacin rai tana damuwa akwai kuma matan da idan miji ya zo alakar aure da su duk wani halinsu ne abu na biyar kenan yanda ka san wankin gawa ake yi shi zai mata komai shi zai birgina ta shi zai yi kaza ya daga hannunta ya yi kaza ba ta komai ba ta da harka ba ta da wani motsi gaba daya ku yi haƙuri iyaye na mata mu gaya muku gaskiya kuna yin kurakurai duk matan da ba ta da motsi ba ta da kazar-kazar a shimfiɗanta to ka taimaka mamaki idan miji ya tsorace mata yau dinnan sai da aka zo min da fatawa mata tana ta bala'i da miji tana ta masifa ya tsorace mata ni har raina ya ɓaci akan mijin nan wato zan buɗe masa wuta in ja masa ayoyi da hadisi in ce masa kaza ai da ya fara bayani injiniya wato sai na ji na sallama ya ce haba malam ya ce ai ni ɗan adam ne ni ma ina so a kula da ni ai na ce ƙwarai kuwa ya ce ga ta nan ta faɗi me take yi duk abin da shari'a ta ce mace ta yi miji kawai sai dai ta zo ga ta kuma kafin ta zo ai alaƙar auren sai ta gama zage-zagenta ta gama maganganun kishi ta gama maganar surutan banza ta gama gulmace-gulmace ta gama kawo sukan ƴar uwarta abokiyar zamanta ta yi yau ban kawo mata kaza ba ai ranar ma haushi na take ji haka muka rabu ta ce ya ce to ya za a yi alaƙar aure da wannan ya ce ba zan yi ba ya ce ɗan adam ne ni na ka ba zan iya ba kaga a nan gurin tsakani da Allah ba laifin miji a ciki to sai mu dawo kan fatawarka ita wannan baiwar Allah gaba ɗaya cewa ta yi mijin su biyu ne ya tare kan ban sani ba ita ce amarya ko wani gida ban sani ba bata faɗa ba ya tare a kan ɗaya ɗayar kuma baya zuwa wajenta sai ta yi girki sau biyar ma bai alaƙa da ita bai kula da ita ba amma kullum yanda yana zuwa wajenta har sau wani adadi wannan miji in dai abin da yake ba ɗaya daga cikin waɗannan uzurori ta zalimin miji ne ya cuci wannan mata ya zalunce ta ya shiga hakkinta kuma ke bai kamata ki rinka bashi haɗin kai yana sato girkin wata yana baki ba bai kamata ba in dai yana sato girki in dai ranar girkin wata ya ɗauko ya kawo miki kwana da ke wallahi haram ne la yajuz saboda zalunci ne kar ki bashi haɗin kai ki ce masa ranar girki na ka iya duk abin da za ka yi mai gida amma ka ɗauko haƙƙin wata ka zo ka bani gaskiya ba zan iya ba dan ba zan iya shetan kaina a wajen Allah ba ranar tashin alƙiyama ba to amma ba mamaki kuma mijin da yake ba ta labari cewa shi fa baya alaƙar aure da wance a ranar girkinta ba shi kawai ke a ɗakinta ita kuma wannan ita yake alaƙar auren da ita to wannan kuma ke baki da laifi gaskiya tunda yana kwana mata a ɗakinta ke ma yana kwana a ɗakinki idan ya zo shari'a bata ce dan mutum yana da mata biyu ba ku fahimci wannan fatawar shari'a bata ce dan mutum yana da mata biyu yayi alaƙar aure da ba da wacce matar sau uku ita ma wannan dole sai ya mata sau uku ba a ba bata faɗa ba an ce dai a sauke kowa hakkinta wataƙila lokacin da ya je can bai da lafiya wataƙila lokacin da ya je can bai da karsashi wataƙila mai mugun hali ne bata da kirki wataƙila ma zazzagirsa ta yi da daddare sai ka ce sai a ce dole sai ya je alaƙa da ita a'a ke za ki yi shimfiɗa mai kyau da miji zai samu damar da zai sunna da ke ya ji daɗi ke ƴar uwa mai tambaya matukar a ranar girkin ki ne yake miki abin da yake miki bai saba wa Allah ba amma in ranar girkin wacce ce yake ɗauko yake kawo miki to da ke da shi duk kun saba wa Allah kuma ke masa bayani cewa ba daidai kike ba akwai wata tambaya da aka yi waccan fatawa da muka yi cewa mutum yana da mata biyu kawai sai ya zagaya haka sai ya je dakin wata kawai sai suka dan yi wasanni har sai ya sadu da ita yana iya faruwa ko ta kila wannan ita take girki amma ta tafi asibiti ko ta tafi makaranta sai ya zo dakin wannan suna hira suna wasa har ya bukace ta su a wajen mata zulali haka suke faɗa yawa to gaskiya ku ji tsoron Allah ba zina bane ya za a yi mutun da matarsa a ce yayi zina illa iyaka abinda za mu ce namiji yana da yanci akan matarsa duk lokacin da ya bukace ta tunda ai an daura aure da salatin annabi ya bada sadaki to matarsa ce a koyaushe halalce kawai abinda shari'a ta hana ka kwace haƙƙin wannan ka ba wannan da haka duk mijin da ya je alaka da wata mace a ɗakin wata ba na yi alaka da wata mace banda mara na girkin ta ba to ya sani waccar matar mai girkin tana bin sa bashi wata rana sai ya zo ya biya mata ita ba idan yayi haka wata rana ya je yayi wasa da wance ta dauki hankalin sa har ya sadu da ita duk da bara na girkin ta bane to ita ba waccan wata ran sai ya je tai masa wasa koi mata wasa har ya biya mata bukatar ta koda bara na girkin ta bane yayi balansin idan ba ku gane fatawar ba yanzu ga mutum ne da yake da mata biyu ko uku yau Allah ya hore masa kafin ya dawo girkin matarsa ya sayo naman zabonsa mai kyau ko ya sayo abinci mai kyau ya taho da shi kuma abincin da ya saya ko naman nan ya saya nasa ne da ita ba zai iya zuwa ya raba wa sauran mata ba ko kuma ba yana sane kawai suka cinje suka murkushe leda suka nade takarda kawai suka jefar wannan ba laifi yayi ba yayi daidai idan har ita ma waccar a ranar girkin ta zai iya zuwa sai mata yanzu wani haka ya gaya matarsa yace dan kin ga nayi miki sayayya na kawo miki yogurt na kawo miki nama na kawo miki kaji na kawo miki ranar girkin ki mun ci mun more mun shakata mun tafa mun yi komai da komai to ki sani fa ba wai ke kadai nake wannan ba ita ma wance inda je dakin ta fa ina mata ko baki saki hana da ko ba lalle in na zo ne mata ban dauko in baki ba idan namiji yayi wannan to yayi adalci bai laifi ba haka shi ma duk mijin da yake waya ya sadu da matarsa da ba ranar girkin ta ba wata rana ya juya ita ba wannan ya raba mata kin ga ayi balansin ba a dauki hakkin wannan aka kai wannan ba wallahi ta'ala a'lamu
to Allah ya saka da alkhairi mai tambaya ta gaba ta ce menene hukuncin sallar da aka manta ba yi ikama ba sai mai tambaya ta gaba ita kuma ta ce mijinta ne ya rasu ya bar ta da yara uku to shine ta ce ya halatta idan an yi 40 ta ci gaba da zuwa islamiya tana koyarwa tambayoyi biyu ne ta farko ta ce mai hukuncin sallar da aka manta ba a ikama ba sai ta biyu kuma ita ce take tambaya mijinta ya rasu ya bar ta da yara uku idan ta yi 40 mai za ta ci gaba da zuwa islamiya tana koyarwa ne za ta iya ci gaba da zuwa islamiya tana koyarwa
sai kamata a yi sallah babu ikama ba ko namiji ko mace inda yadda ya bi shi fi dacewa ne sallar namiji da mace iri ɗaya ne sallu kamar ra'aytu muni usalli sai inda shari'a ta ware a cikin wuraren da shari'a ta ware sallar namiji ya bambanta da na mace akwai saka hijabi da lullube jiki gaba ɗaya da maganar daga sauti shi ma yana daga cikin kurakuran da mata suke yi idan sun zo sallah wai sai a ce ai mace ita ba ta bayyana muryarta da azhar da la'asar da magariba da insha'i da asuba su duk sallar boye ce kuskure ne a'a mace tana daga sauti amma tana jiyar da kanta alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu kaga wannan ni kaina nake jiyarwa mace ba ta yi sallar ce alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim yanzu idan ina sallar isha'i ne wannan ban saba Allah ba amma idan mace ta yi wannan ta daga sautin ta wannan to ta yi kuskure to me ake so ta yi ta bude bakinta a sallar bayyane amma ta jiyar da kanta daka za ta yi karatu a bayyane ba a boye ba kuskure ne mata ku yi sallar asubahi a boye kuskure ne mata ku yi sallar isha'i a boye kuskure ne iyaye na mata ku yi sallar magariba ita ma a boye kuskure ne zaki bayyana sauti amma zaki jiyar da kanki a wurin da ake bayyana sauti din daka amma idan an zo an yi sallah babu ikama sallah ta yi ba kamar da wasu suke sa sallah ta rugurguje ba sallah din ta yi idan an yi koda babu ikama din Allah ya ganar da mu Allah ya sa mu dace idan mutum kuma ya bari zai iya sujjada ba aji tunda ya bar sunnah ai sujjada qabli tunda ya rage wani abu wannan baiwar Allah mijinta ne ya mutu ita ce mai tambaya ta biyar ko shida ta bakwai mijinta ya mutu kuma malamar islamiyya ce kuma tana koyar da qur'ani ya halatta idan tayi kwana 40 ta koma islamiyyar ta bai halatta ba ta kaba dole ne Allah ce wallazina tawaffawna minkum wa yadharuna azwajan Allah yana magana ga waɗanda suke mutuwa suke barin ainihin wato matansu to su matan za su yi takaba za su yi zaman takaba wata hudu da kwana goma ɗaya biyu uku hudu kwana goma ya tarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashra za su zauna a gidajen mijinsu wata hudu da kwana goma shi ne zaman takaba wannan dole ne wannan tambayar da ta ba wata fatawa ce ake yada musu cewa wai ai mace tana yin takaba kwana 40 babu wani takaba ta kwana 40 sai an yi kwana wai duk wani duk kowane wata ta dauki kwana 10 kwana 10 kwana wata ta farka ta wannan la yajuz bai halatta ba da haka sai dai ki nemi izini a islamiyyar ki headmaster ko principal ko shugaban islamiyyar ya sauƙaƙa miki kuma a nan da ke kira ga ma'aikatu shugabannin ma'aikatu musulmi da waɗanda ba ma musulmi ba da shugabannin makarantu da jami'o'i mace ce lakcara mijinta ya mutu to da Allah ɗaga mata ƙafa addini ne yake ta zauna a ɗauke mata a bata hutu in ya so daga baya ta rama lokacin da ake hutu ita sai a hana ta yi hutu in kuma an bata alfarma an bata wannan an kyauta kada mace tana koyarwa ko mace tana aiki a ofis na gwamnati ko banki ko wani guri shugaban ya kemashe kyamas bayan mijinta ya mutu ya ce dole sai ta zo aiki alhali kuma watakila in ta bar zuwa aiki na za a iya koranta to kun ga wannan gaskiya akwai cutarwa wannan ba daidai ba ne a hakikanin gaskiya su iyayen ko in ce su shugabannin ma'aikatan ya kamata su taimaka musu su ɗaga musu ƙafa su ba su dama su je su yi takaba sannan ita takabar malam yaya ake takaba ne akwai kurakurai da mata suke wajen takaba takaba ana nufin ki nuna damuwa ki nuna ainihin wato alhili lokacin da masoyinki habibinki Allah ya masa rasuwa Allah ya kaddara miji yana da darajar da ya kai idan har in ya mutu za a dakatar da komai ki zauna sai ki yoja hudu da kwana goma kina zaune a gidan shi kuma a gidan miji ake takaba ba a gidan uba ba sai dai inda larura ba yanda za a yi a gidan miji ake takaba ba a gidan uba ba sai dai inda larura ba yanda za a yi da haka ku rinka barin mata suna yin takabar su a gidajen mazajensu daga cikin kurakuran da yadda ake takaba ta shari'a bari mu faɗa kafin faɗi kurakurai shine mace za ta zauna gida ba ta fita maganar fita babu malam sai dai larura asibiti rashin lafiya nata da ya shafi kanta ko gaida mara lafiya ba za ta je ba ta zuwa gidan biki ba ta zuwa wani taro ko babanta ne bai da lafiya ba za ta je ba ai babanta musulmi ne ya san cewa tana zaman takaba kai ko mutuwa aka yi sai ta yi haƙuri ta karɓi ta'aziyyar ta a gidan takabarta ba laifi ga waya yanzu sai a haɗa mutum da mara lafiya ya gaishe shi san daga cikin kurakurai da ake yi wai sai mace wai ta zauna wai ba ta wanka saka ba daidai ba ne ka ga mace tana ta wari ya yi magana wai takaba take wace miki ba wanda ya ce ki zauna cikin datti da ƙazanta cewa aka yi kake caɓa kwalliya caɓa kun ji caɓa kwalliya a yi kwalliya sa jambaki a sa gazal a sa hoda a yi dige-dige a nan a yi lalle a yi kunshi wannan duka haram ne mace mai ta kama haramun ne ta aikata wannan haram ba a yi amma za ta iya wanka da sabulinta ba mai kanshi ba ba a saka turare ba a fesa ko irin shuwa din nan ba za a shafa ba duk wani abu mai kanshi mace ba za ta shafa shi ba samsam ba za ta shafa shi ba sabulu za ta nemi mara kanshi kamar irin sabulun wanki din na mara kanshi ko kuma irin baby soap din na wanda bai da kanshi kowane sabulu dai mara kanshi wanka fa za ta yi wanka kaya fa za ta saka kayanta masu kyau amma ba na kwalliya ba ba a saka sarka ba a saka gwal ba a saka zobe da awarwaro ana yin duk abin da zai nuna ado da kwalliya wannan haramun ne to akwai wanda ake zuwa kuma sai a je a ba su wuka su rike a hannu to wa zaki yanka wai ai wai mai ta kama wai mai ta kama wai ba ta zama wai haka wai a ba ta wuka ta rike a hannu da wai da sauransu ba wata wuka da zaki rike ko kuma ta lizimci hijabi kullun duk inda za ta shiga ta fita in kin sa a ra'ayin kanki yayi daidai amma ba shari'a ta tace a gidan mijinki wai ki ta zama da hijabi ba zaki cire ba zaki sa hijabi zaki sa gele da sauransu kitso ba zaki je ki ba kitso kwalliya da ado ba ai amma zaki iya yin kalaba ki dan daddaure kanki sannan akwai abubuwan da mata suke yi na bidiyoyi a takaba shine wai wani bikin fita takaba idan an gama sai mace ta je ta dafa abinci a gayyato kawaye ha shekaran jiya fa kike kuka shekaran jiya fa kika zauna wai mijinki wai yaransu taro da ake na bikin takaba jama'a bid'a ne haram ne bai halatta ba dan ko shari'a ba ta ce ayi ba kuma ba shi da tushe ba shi da asali a addinin musulunci da ka iyaye mata ku kiyaye har zuwa ake ana karo fa ana tura mata ai yar uwata za ta yi takaba har dinki ma na da wani contribution da wani taimako da ake bayarwa kuna ba da taimako ana bid'a ba daidai ba ne kuskure ne ina fatan iyaye na mata za ku ji tsoron Allah ku gyara da haka ina jin na ba da amsar mai karanta Qur'ani ba hijabi ya halatta ki karanta amma an so ki saka hijabi in za ki karanta amma in kin karanta ba hijabi ya yi ko ba dan kwali ba ki karanta shi ma ya yi sannan mai malamar islamiyya da mijinta ya mutu za ta daina zuwa islamiyya ne ko za ta ci gaba ta hakura takaba a takaba za ta yi yaji da saboda muhimmancin takaba ba har aikin hajji ba ake hana mutane zuwa dan ba mamaki su tambaye ka an yi visa an yi komai idan mace tana takaba komawa gida za ta yi sai da Umar yana zuwa miƙatin mutanen Madina ya je ya ce duk matar da ta san mijinta ya mutu tana takaba ba aikin hajji a kanta ta juya ta tafi gida to kin ga koda an biya miki aikin hajji alhali mijinki ya mutu to ba aikin hajji a kanki a wannan shekara a je a ajiye kuɗi sai a jira zuwa bade insha Allah ta'ala sai a tafi wallahu ta'ala a'lam
to Allah ya saka da alkhairi mai tambaya ta gaba ta ce bayan sun yi aure da mijinta wata uku sai ya samu hatsari ya samu spinal cord injury to yanzu shekara 9 kenan da wannan injury din nasa komai sai an yi mai baya iya tashi baya iya komai ita take ta dawainiya da shi
injury da bai injury
me zan ce ne injury hadari dai an yi accident dai sai kasan spinal cord din shi ya samu matsala
ya samu rauni kasa akwai wanda ba sa jin turanci turawa ne
to wata shekara 9 kenan yanzu tana dawainiya da shi to duk sanda ta mai maganar rabuwa sai ya ce to kai baya san dai maganar ko ya ce ta kai shi kotu in ta kai shi kotu wai zai ce a kotu ta masa aure sannan ya rabu da ita to ita kuma tana ma dan jin nauyin kai shi kotu wai saboda a halin da yake cike da komai sai an yi mai su bayan gida duk sai an taimaka masa to shine dai take ta nema take neman mafita ta ce da Allah a bata shawara
wannan fatawa tana da sosa zuciya kwarai da gaske tana da sosa rai kwarai da gaske lallai wato magana ta Allah abun dubawa ne wannan matsala mijinta ya yi accident ya samu matsalar da baya iya tashi baya iya zama kuma komai sai an masa da kashi da fitsari a cikin sa yake ita kuma baiwar Allah yau ta shekara tara tana wannan aiki na lada na'am dole ta ne ta yi mijinta ne ita kamata ta kula da shi to amma kamar abin da take nuna kamar ta gaji ko na farko
ba
haihuwa kuma ina ganin kamar ma alakar auren ba za ta samu ba to na farko dai ina kira ga mata lokacin da mace take zaune da mijinta sai aka samu larura na rashin lafiya to ba laifi mace ta raka mijin kai masa hidindimu na kyautatawa da kulawa ba wai kawai da mijinki ya samu larura ki gudu ki tafi ki bashi ba gaskiya ba daidai bane wannan kamar yadda wasu matan suke yi iyayenta su ziga ta abokane su ziga to amma in ta dan raka shi zuwa wani lokaci in ciwon bai warkewa ne da wuri ya samu ya warke to alhamdulillah kin yi jihadi kuma kin samu lada to amma idan ciwon ya zama ba mai warkewa bane yanzu irin wannan mai matsalar spinal cord ya riga ya kari a gadon bayan sa ba zai tashi ba kashi da fitsari a kwance a take to a nan gurin mace tana da zabi shine fatawar idan kin ga zaki iya jurewa ki ci gaba da mai hidima saboda albarkacin yaya da Allah ya hore muku da moriyarsa shi ma da aka ci lokacin yana lafiya wannan abu ne mai kyau Allah miki albarka ki kula da shi kuma kin tabbatar zaki iya jurewa koda bukatar namiji ta zo miki zaki iya daurewa ma'ana kin wayi gari ma kin hakura da namiji a rayuwarki kin hakura da aure wanda wannan wanda kika yi in kin yi haka kin kyauta Allah ya saka miki da alkhairi amma duk lokacin da mace mijinta ya shiga cikin larura irin wannan ya karye ya lalace ya shiga wani irin larurar da komai sai an masa kuma har ta dauki irin wannan shekaru shekara tara tana masa hidima gaskiya kin sauke nauyi ko a wajen Allah ba laifi bane in kin nemi ya sauke miki ba kya cikin matan da annabi ya ce bai halatta sa nemi a sake ta ba dan haka ke yanzu kina da uzuri ai kina da uzuri tunda har kin ma yi masa hidima yau shekara tara ai kin yi kokari abu na biyu kuma gashi da ma akwai ƴaƴa ne da za a ce to babu ba ƴaƴan ƴaƴan babu su to ko ɗaya to shi ma kin ga wani babban uzuri ne balle za a ce ko za ki tsaya don kulawa da ƴaƴa to kuma tana so ta je ta rabu da ita yaƙi ya ce ta kai shi kotu kaga tana tausayinsa amma shi baya tausayinta tana tausayinsa shi baya tausayinta tunda ya ce in ta je kotu shi kuma sai ta mai aure kaga baiwa Allah ita tana jin kunyar a ce ta kai mijinta kotu ya sake ta saboda ba da lafiya amma shi kuma yana cewa idan an je kotun sai dai ta yi masa aure to a nan gurin ina shaida miki ki sa iyayenki su mai magana ki sa waliyan da suka daura muku aure da mun shine amfanin waliyai ai a yi masa magana ya sauke miki ya baki takarda kuma fa ba laifi kika yi ba dan kin ce a sauka miki a baki wannan takarda ba ki saba wa Allah ba kai idan har ta kama ki je kotun nan baiwa Allah dan ki karbi hakkinki to ki je kotun kuma babu alkali mai hankali babu alkali mai ilimi babu alkali mai sanin shari'a da ya isa ce sai kin yi masa aure saboda ai kina da uzuri ba wani alkalin da zai yadda matar ƴarsa ta shekara tara tana hidimar marar lafiya tana da karancin shekaru ba ciki ba goyo ba haihuwa a ce a zaunar da ita a dole wannan ba shari'a bane ba kuma daidai bane amma muna addu'a mijinki Allah ba shi lafiya Allah ya warkar da shi ke ne kika ga cewa ba za ki iya ba kuma kin yi hidima shekara tara gaskiya kin yi kokari Allah ya albarkace ki kuma muna miki addu'a Allah ya kubutar da ke Allah shi kuma ya ba shi lafiya irin wannan malam dabarar da ake yi malam dan mu bawa shawara wa iyaye idan namiji ya shiga cikin wannan larura kaga shi ne bai da bukatar mace a lokacin ko ma yana shi ba zai iya yi ba to abinda ake sai a sauke wa ita matar ta je ta yi aure saboda tana da karancin shekaru sai a nemo masa wata tsohuwa a rinka biyan ta duk wata ta rinka kula da shi ko wani namiji da zai rinka kula da shi ko kuma a aura masa wata tsohuwa ta yadda a daura aurensu a matsayin matarsa ta yadda in ta taba jikinsa ba ta yi haram ba kaga daman ba saduwa ce ta sa ba hidima ce akwai tsohuwar da za ta yadda ta aure shi ta yi masa hidima ta samu lada ta samu ci da sha ya ishe ta to su yawanci mutanen mu Hausa Fulani ba sa gane irin wannan da yawa idan mutum ya shiga cikin wani yanayi mara kyau mara dadi kuma ta yadda ba zai iya rike mace ba to zuwa ake yi ai wato mace ba za ta iya zama da shi ba saboda bai da lafiya sai a aura masa mace da take ta tsufa ta tara yaya ko ta yi aure aure kawai tana neman David da zai taimaka mata ya rufa mata asiri sai a hada ta da shi wannan shine abin da ya kamata a yi kuma haka irin yara masu larura ko kaga wani yaro ya zama dolo yana zubar da yau dalalar da yau ko yana dan taba hankali sai a saba masa wata irin sa ko a nemo wata wanda take mai karamin galifu wanda tana ganin ke zaki iya auren sa dan ki taimake shi lokacin da ya hankali yazo yake bukatar ta na aure ta bashi dama ta ci gaba da kula da shi haka ake a wuraren da aka ci gaba kuma a yanzu haka ni na san akwai matan da wallahi idan aka ba su irin wannan mazajin su yadda za su aure su kuma dan su taimaka musu su rufa musu asiri fata na Allah sa iyaye mata da kuma iyayen musu fahimci wannan fatawa Allah ya baku ikon aiki da abin da aka gaya muku
to Allah ya saka da alkhairi mai tambaya ta gaba mace ce ta kara cewa akrama kalla ta ce tana samun rashin nutsuwar zuciya ko karatun qur'ani take sai tunanin nuka marasa kyau su dinga zuwa mata to wai da tana zargin shaydan ne kamar yadda ta ce sai ta gamsu cewa wai hadisul qalbi ne so ina mafita
to wannan baiwa Allah tana cikin wani yanayi ya kamata yi mata addu'a Allah ya yi mata yawan tunani da zuwan waswasi a cikin zuciyar mutum akwai dalilai da suke sabbaba shi akwai shaydan da yake iya zuwa wa mutum ya ta sa masa shi kansa zancen zuciyin ai shaydan ne yake kawo mutum hadisul qalbi shaydan ne yake sa mutum yayi ta yin sa yau da gobe ya ta ainihin wato maimaitawa a na farko ina baki shawara ya kamata ki kusanci Allah tabaraka wa ta'ala kuma dukkan abinda zai iya kawo miki waswasi din ya kamata ki nisance shi kuma alamu yana nuna kamar akwai shaydan ana ce da irin wannan shaydan khannas ake ce da shi ba mamaki shi ne zai same ki ya shafe ki yake sa miki waswasi kina karatun qur'ani ya sa miki waswasi kina sallah ya sa miki waswasi kina ibada yawai ta karanta kula uzu bi rabbil falq idan nas shi yake ainihin wato warkar da mutum daga wannan ya zo a cikin ainihin wato alqur'ani Allah ya ce min sharri waswasil khannas al-khannas wani aljali ne da yake shiga jikin mutum ya zo yana masa wannan waswasi ya hana shi nutsuwa ya hana shi ibada ta kwarai ya hana shi ya hana shi ya hana shi da aka shawara ta lalle kina da matsala kuma ki ci gaba da karanta alqur'ani kada ki dena ki ci gaba da zikiri kada ki dena ki yawaita sadaka sannan kuma ki yawaita kusantar Allah da addu'o'i da roƙon Allah wallahi ta'ala a'lam
to Allah ya saka da alkhairi mai tambaya ta gaba ta ce malam ta ci bashi ne loan ta karba a wajen aikin ta na siyan mota kalon da ake bayarwa a wasu wajajen ayyuka da zama za a dinga cirewa albashin mutum to ita yanzu shekara 10 da cin wannan bashi bata sani ba wai an gama cirewa ko ba a gama ba ta je wai abinci ka mata ta gama biya ko bata gama ba wai file din ta aka ce mata ya bata ba record kenan to shine take tambaya kudin da 2250 ne kamar yadda ta faɗa kuma ba ta so ta mace da bashi yanzu ya za ta yi
to Allah ya sauke na farko dai ina gaya wa ƴan uwa muna kuma sanar da ku cewa duk bashin da ake ba da shi a ma'aikatu in dai da kuɗin ruwa a cikin haram ne dan akwai riba duk mu'amala da riba haram ne baya albarka kuma Allah ya haramta Allah kuma ya hana alladhina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu ash-shaytanu min al-mas dhalika bi annahum qalu innamal bay'u mithlu ar-riba wa ahalla Allahu al-bay'a wa harrama ar-riba waɗanda suke cin riba za su tashi ran tashi alƙiyama kamar wanda shaydan ya buga shi mai bugun shaydan dan kwaya wanda ya sha giya yake faduwa ya tashi ya fadi ya tashi saboda sun halatta riba sun ce riba da kasuwanci duk ɗaya ne Allah ya halatta kasuwanci amma ya haramta riba wanda wa'azi ya zo masa daga ubangijinsa ya hanu to abin da ya gabata al'amarinsa yana hannun Allah ƴan uwa musulmi ina kiran ku ya ma'aikata masu karɓan bashin shinkafa a ma'aikata da ruwa ku sani haramun kuke ci, masu karban babura da ruwa ku sani haramun kuke ci, masu kaza in dai akwai kudin ruwa a ciki to haramun ne, sai dai in larura ta ginda yawo mutum wanda ba a toshe kofa, akwai wanda ba yanda zai yi ne, watakila zai tozarta iyalinsa za su tozarta zai shiga uku, to wannan shari'a komai akwai iyaka akai, to ita wannan baiwar Allah ta karbi bashi kuma ta karbi bashi yau shekara 10 ko shekara 10 na mota, to wai bata sani ba an gama biya ko ba an gama biya ba, yanzu dan Allah mallam ya kamata tayi mana wannan tambayar, ka san me ban sani ba, kai ma da kai tunani akan tambayar me yake tunani
record din su ne wasu ma'aikatar ta yi ya bata,
to shikenan record din su ya bata, na farko bata san a nawa aka bata motar ba, nawa aka bata mota, dole ta san nawa aka bata motar nan da yake nan, kuma dole ai in ana ciran albashinka ranar da aka fara ciran albashinka ai dole ka gane nawa ne, wato bana so aka kawo hila ne a cikin tambaya, a sanannen hankali dole ta san cewa wannan mota an bata ita a miliyan 3, watakila tana dauka albashin 250, ta sani duk watan duniya ana karban naira 50,000 a cikin albashinta, dole sai ta san wannan, ya za a ce a shekara 10 ana ciran kudin mutum bai sani ba, wani irin mace irin mata ce ke wannan, ki dai canja wata fatawa, so ni dai anan ai ya fahimta ta, dole ki san cewa lallai motan nan a miliyan kaza aka baki ita, kuma a wata kaza ake baki, daka sanin nawa aka baki ita, kuma sanin sau nawa aka ciri kudin ki, tunda yanzu har kin gane kin shekara 10, to sai ki buga 50,000 sau 10 nawa ya bayar, kin biya ko baki biya ba, ko da record din ya bata zaki iya ganewa, ai ko record din ya bata zaki iya ganewa, yanzu an karbi motan nan akan kudi kaza, kuma ana ta cira ana ta cira, kuma ba ke kadai kika taba karban mota ba, ai dole a sani wani ya taba karba a wani record din, sannan kuma babu wani abin da bai zai taba yiwa ba, ai idan har an je ma'aikatar an tamu an samu record din ya bata, ma'aikaci shugaban gurin zai iya gyara miki, za a iya yin sabon record, dan haka ni ba zan halatta miki zai ke ci kudin mutane ba, kamar yadda kuma ba zan halatta wa gwamnati ko ma'aikatar ki ci kudin ki ba, zama bai same ki ba, kar ki je ki cutu shekara 10 kina abu daya, ai ba mamaki kin gaba biyan motar nan, da ki je ki bi kadu ki dada bin cikowa, muna nan muna jiran ki a fatawa ta gaba, me zaki faɗa, wallahi ta'ala alam,
to Allah ya saka da alkhairi. Mai tambaya ta gaba ta ce akramakalla Allah ya sa ka aljanna da kai da iyalanka, ta ce ta tashi ne za ta yi sallar nafila da daddare, to da ta farka sai ta ga lokaci ya kure, sai ta ce za ta iya yin mutiri kawai,
wanda ya tashi da daddare ya ga lokaci ya kure masa bai shafa'i da wuturi ba, shin zai iya yin wuturi kawai, barai kuwa zai iya yin wuturi, haka yazo a cikin muwatta mutum zai iya yin wuturin kadai ya raka a tani fajiri, sannan sai kuma ya je sallah asuba, idan lokaci ya riga ya kure har lokacin asuba ya shigo har an tada sallah, to ba za ki wuturi ba, kawai za ki shagaltu ne da sallah asuba, dan ba za a zo a shagaltu da nafila alhali ba a yi farilla ba, wallahu ta'ala a'lam,
to Allah ya saka da alkhairi. Mai tambaya ta gaba ta ce ta kasance tana fama da ciwon kai mai tsanani, to sai aka mata laya aka ce ta dinga ratayawa, sai ta ce bari ta yi tambaya tukunna ta je, menene ya kamata ta yi, za ta yi amfani da layin ne ko a?
To ina so ne bayani abubuwan da suka zo dangane da hukuncin amfani da laya. Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yana faɗa a cikin hadisi ingantacce mana Allah qatamimatan faqad ashraka, duk wanda ya rata ya laya to yayi shirka da Allah. A wata riwayar mana Allah ka shay'an wukila ilai, duk wanda ya rata wani abu to ana rata imanin sa zuwa ga wannan. Da wannan malamai suka bada fatawa cewa haramun ne daura laya, haramun ne daura guru kambu laya, da wanda ake sawa a cikin kai a kitso, da wanda ake sawa a kugu, da wanda ake daurewa da zani, da wanda ake daurewa a jikin dan kwali, da wanda ake sawa a jikin mota, da layar da ake sawa a karkashin su tiyari, da wanda ake sa ta karkashin kujerar direba duk haramun ne inna ruqa wat tamaima wat tiwala tashrikun haka annabi ya ce shirka ce dan haka haramun ne gare ki ki je ki dauki laya kirata ya saboda kina ciwon kai ko kina wani ciwo ko maganin mayu ko maganin kasuwa ko maganin mayu da sauransu to layar a kala-kala ce wasu malamai sun raba ta kashi biyu akwai laya ta Qur'ani akwai laya wacce take ba ta Al-Qur'ani ba to amma ita wannan bata faɗi layar meye ba na farko dai maganin ciwon kai kafin mu bada amsa duk wacce take ciwon kai ko wanda yake ciwon kai kafin ya je ya ga likita dama shari'a ta halatta a je a ga likita mutum ya riƙe kansa haka ya karanta fatiha manzo Allah ya tabbatar cewa suratul fatiha ruqiyya ce mana ana magani da ita ko a karanta fatihar a cikin ruwa ko mutum ya rike kansa haka ya karanta ko wani ya rike masa ya karanta masa shafe jiki da ruwan sanyi idan ana da zazzabi yana magani kwarai da gaske da magunguna daban-daban wanda shari'a ta ba da dama in na shari'a ne ga irin su Habbatus Sauda tabbas duk wanda yake ciwon kai in ya lazimci shafa Habbatus Sauda tana magani kwarai ko ya rinka samun garin Habbatus Sauda garin kafin ya kwanta da daddare ya gama yin komai ya zuba ya inda zai habbuda ya zuba a baki ya tauna ta ana so a tauna garin zaka ji dan maiko-maiko ba ta da daɗi amma akwai maiko-maiko idan ta taunu sai ka bi da ruwa kofi guda ka sha duk wanda ina zumci amfani da Habbatus Sauda a rayuwarsa irin wannan zai wahala wani ciwo ya kwantar da shi haka da sassafe in ka tashi ka hambuda ta ka tauna ka shigar wannan yana da amfani kwarai da gaske ko kuma mutum idan zai kwanta bacci kullum ya daga tafin kafarsa ya shafe da Habbatus Sauda man Habbatus Sauda ya shafa a tafin kafar da hannu haka tafin kafar mutum likitoci suna faɗa cewa nan ne matattarin jijiyoyin dan adam duka to kuma Habbatus Sauda annabi ya magana al-Habbatus Sauda shifa'un min kulli da Habbatus Sauda magani ne na dukkan cuta da haka jijiyoyin nan da suke shiga gabobin mutum kana shafe su kullum za ka kwanta bacci akwai tasiri a jarraba kwarai da gaske ni dai ina yin zan kwanta bacci amma kai ban san ba ko kana yi ko ba ka yi amma ni ina yi tunda zai mai rauni ne ina buƙatar in samu lafiya to bari mu dawo laya kala biyu ce laya Qur'ani da wanda ba ta Qur'ani ba akwai wanda ake sa sunan aljanu da sunan tarkace da wasu abubuwa ma har da gazanta da wannan kai tsaye da haram ne a sa su ta Al-Qur'ani ne malamai suka yi sabani akwai malaman da suka halatta ta daga cikin sahabbai suka ce in dai laya ce Qur'ani aka rubuta Fatiha aka rubuta Ayatul Kursi aka rubuta wane ne aka rubuta wannan ba laifi akwai Abdullahi dan Amr dan As akwai Nana Aisha duk sun halatta da Imam Ahmad ibn Hanbal a wata riwaya yana da kauli guda biyu cewa in dai laya ta Al-Qur'ani ne ko guru na Al-Qur'ani ne mutum ya sa to ba layar ake duba ba a lokacin ana duba Qur'ani ne da ya nemi taimako ya nemi kariya da shi wannan ra'ayi na farko kenan ra'ayi na biyu akwai wanda suka ce bai halatta ba a cikin su hatta ta Qur'ani kenan Abdullahi dan Mas'ud ya haramta daura laya ta Qur'ani Abdullahi dan Abbas ya haramta daura laya ta Al-Qur'ani Hudhaifa ibn al-Yamani ya haramta daura laya ta hatta Al-Qur'ani Uqba ibn Amir ya haramta daura laya koda ta Al-Qur'ani ne Almajiran Abdullahi ibn Mas'ud sun haramta amfani da laya sun bada fatawa akan haramcin laya ta Qur'ani ma haka Almajiran Ahmad ibn Hanbal Allah ya musu rahama su ma sun haramta daura laya koda ta Al-Qur'ani ne da haka a cikin wannan maganganu guda biyu laya ta Al-Qur'ani a daura ko kar a daura rajihin maganar da ta fi inganci kar a daura ko ta Al-Qur'ani ne me dalilai suka ce Abdullahi dan Mas'ud wata rana ya shiga gidan shi sai ya tarar da matarsa tana rataye da wani abu a wuyanta mai kamar laya ya fizge wannan abu ya tsittsinka shi ya jefar abu na biyu koda ta Al-Qur'ani ne mutum yakan rataye imanin sa ne a jiki yace ai dan wannan layin ne ya samu kaza abun uku yanzu mace mai haila ta daura laya akan ta tana haila mutum zai shiga ban daki ya daura laya in yaro ne aka daura mai ta fitsarin kwance duk da laya a jikin sa idan namiji ne tana jikin sa yana jima'i da mace kuma wai da laya alqur'ani a jikin sa wato illolin da suke tattare akan laya ta alqur'anin shi sa malamai suka haramta ayi amfani da ita dan haka a takeici yake baiwa Allah mai rashin lafiya da kike neman a baki fatawa take rinka daura laya karki daura laya ki amfani da azkar ga azkar nan da yawa a'udhu bi kalimatillahi tammati min sharri ma khalaq bismillah arqik min kulli da'in yuzik Allahu yashfik اللهم رب الناس اذهب الباس واشف انت الشافي لا شافي الا انت شفاء لا يغادر سقما وانا دعاء دعائي da ake ko ciwon kai ko ciwon ciki ko wani wa irin ciwon mutum ya ga dama zai iya yi wallahi ta'ala fa alamu
sai Allah ya saka da alkhairi mai tambaya ta gaba ta ce ta kasance tana samun rudani da dangane da jinin al'adanta da kafin ta aure kwana 8 take yi to da ta aure sai bayan sati daya da tsarkakarta sai jinin ya ƙara zuwa kuma amma tana jin alamu ciwon baya ciwon mara amma kuma kalarsa ba daya ba to shi da ma abin da yake rudata kenan wannan alamun da take ji to sannan yanzu ma bayan wata biyu haka to bayan yanzu haka kuma bayan kwana biyu ma da tsarkakarta sai ya sake zuwa wata biyu da suka wuce to ina mafita
to Allah ya ba ta lafiya Allah warkar da ita wannan yake baiwa Allah wannan jini da yake miki wasa gaskiya ba jini ne na al'ada ba ba jini ne na al'ada ba jini ne na rashin lafiya tunda kin yi na al'adan ki sati daya da gamawa da samun tsarki ya dawo kuma ke da kanki kin ce ba launin su daya ba sannan kin ce yakan tafi ya je da wannan jini ne na rashin lafiya sunansa damul istihaba daman jini kala kala ne akwai damul haid akwai jinin al'ada la haila akwai damul istihaba jini rashin lafiya akwai damul nifas jini kuma na ainihin wato biki kenan to wannan can jinin biki yana haramta sallah alaƙar aure da duk sauran abubuwa da shari'a ta haramta haka jinin haila ma yana haramta sallah da sauran abubuwa da su azumi duka abinda shari'a ta haramta amma jinin rashin lafiya damul istihaba baya haramta komai a ciki za a yi amfani da komai da ake so a yi amfani da shi ana ciki to shi kuma jinin al'ada yana da alamarsa jinin haila yana da alama manzo Allah ce inna damal haidi damun aswadun yu'rafu shi jinin al'ada na haila jini ne baki baki ana iya gane shi wannan hadisi yana nuna mana alamar jinin al'ada shi ne ki ganshi yana da rinjayen baki alama ta biyu idan ya zo fita yana tunkudan juna zut zut haka yake fita alama ta uku yana da kauri ba tsarrara yake ba duk wacce ta ga jini yana bin cinyar ta tsarrara yana tafiya jajawar wannan jinin ciwo ne jinin rashin lafiya ne alama ta hudu yana sababa fushi da bacin rai da damuwa duk lokacin da mace take jinin al'ada to yanayinta yana canjawa ko garanta ya ɓaci ko ba ta da murmushi ba ta da walwala ko kuma kaga tana yawan dukan yara duk wanda ya gama tasa tana yawan dukan yara to ya bincike ta watakila ta fara al'ada ne wasu haka suke akan yara suke hutewa Allah shirye ki baiwar Allah to wannan alamu ne na jinin al'ada shi kuma jinin rashin lafiya ja ne gau haka yake haka jinin biki shi jinin biki bai da matsala ai tunda dama an zo haihuwa ne yake zuwa so an san time ɗinsa an san lokacinsa mun sani ba ko yan uwa suna fahimta da haka ya ke baiwa Allah wannan jini ne na ciwo jini ne na rashin lafiya baya hana komai ki je ciki ma da sallar ki da alakar auratayyar ki karatun alqur'ani ki komai zaki iya yi baki da wata damuwa wallahi ta'ala a'lam
to Allah ya saka da alkhairi mai tambaya ta gaba ta ce san kasance su bi ne a wajen mai gidansu to idan ita ɗayar uwar wannan din kishiyar ta tana aiki mijin sai ya dinga neman ta to tana zuwa saboda tana gujewa tana tunanin in bata je ba kai ya je neman matan banza to ana nan sai uwar gidan sai ta yi test sai aka ga tana da HIV shi ma mijin yayi sai aka ga bai da shi to daga baya kuma shi ma mijin sai aka yi test aka ga yana da shi amma ita amaryar ba ta da shi wacce take yin tambaya kenan sai take cewa to mijin ya ce mata ai ba za ta dauka ba za ta iya ci gaba da zama da shi ba tare da ta dauki wannan ciwon ba shine take cewa me shawara take neman shawara a wajenka
To Allah sauki Allah tsare mu da fitina ya Allah ka ba mu kariya ina fatan yan uwa sun ji wannan tambayar gabar farko ta tambayar ta suna tare da yan uwarta sun su biyu tana aiki daya ita kuma amarya ce fi tunda ba ta nan kuma bukata ce ta sa tunda kuma matarsa ce ke aje a biya mai bukata inde ba ana yi ne da niyyar keta ko mugunta ko a karfin hakkin wata a baki ba in dai bukata ce ta sa ya bukaci haka din wannan ba laifi bane gaskiya aje a biya mai bukata dan ba za a bar shi ya zina ba ko ya je ne matan banza wannan ba laifi bane a gaba magana ta biyu shine an je an gwada abokiyar zaman ta an samu tana da ciwon kanjamau HIV kuma daga baya aka gwada shi ma mijin aka ga ya kamu abun mamaki ita kuma mai tambayar ita kuma lafiyar ta kalau to sai ki gode wa Allah da Allah ya kubutar da ke lafiyar ki kalau kuma sai ki falla da gudu ki kama gaban ki Allah ya rufa miki asiri kar ki jefa kanki cikin tashi hankali kuma wannan fatuwar in dai a addini ne a iya abin da Allah ya fahimtar da ni wala tulqu bi aydikum ila tahluka kada wanda ya jefa kansa cikin halaka tunda Allah ya kubutar da ke shi yana da shi matarsa tana da shi ke ba su je san tsakarata Allah ya kiyaye gaba Allah ya san ta ina aka samu ciwon amma maganar ki bari ki ci gaba da alakar aure da shi yazo ya haba miki ke ma kuma daga baki kai kuma da takarda kina fatara to ba anan ba ki bashi hakuri ki ce alaji Allah ya kawo kaddara sai dai kai hakuri kuma ina jin ko gurin likitoci kika je amma dai ni ban sani ba injiniya ko akwai wata matar da aka ce ita ba ta iya kamuwa da HIV ai tunda Allah ya kubutar da ke ba a samu ba kawai ki tsallaka ki gaba kuma ya halatta a shari'a ki nemi ya sake ki ya sauke miki saboda gudun kar ki fada cikin fitina kar ki fada cikin cuta Allah ya kare mu su kuma Allah ya da kare su
Allah ya saka da alkhairi mai tambaya ta gaba ta ce addu'o'i da ake a cikin sallah a raka'ar ƙarshe ne kawai ake yi ko kuma a kowace raka'a za a iya yin addu'ar biyan bukata sannan kuma dole sai da larabci ko kuma za ta iya yi da Hausa a cikin sallar farilla take magana ta ce Allah ya ƙara wa malam lafiya da
amin addu'o'in da ake yi a cikin kowace sujjada ake yi in dai addu'a ce ta sallah kowace sujjada ba sai raka'ar ƙarshe ba kowace raka'a kowace sujjada ana yin addu'a abu na biyu an fi so a yi addu'a da larabci idan mutum ya iya larabci a cikin sallah idan mutum ya iya larabci wanda bai iya larabci ba sai ya kokarta ya yi da yarensa don Allah yana jin yarurrukan gabaki daya tabbas akwai wasu malaman da suna hanawa cewa kar a shigar da Hausa ko Turanci ko Teranci ko Yarbanci ko ma wani yare kar a shigar da shi cikin sallah don sallah komai ba larabin abu ne wasu suna faɗa amma wasu malamai da yawa suna halattawa cewa tunda mutum bai iya ba ya zai wani kuma bai da iko ma da zai je haddace addu'o'in da aka rawaito a sunna a yi wani kuma koma ya iya larabcinsa bai da ƙarfin da zai iya faɗan buƙatunsa da yake so a wajen Allah tabaraka wata'ala so ya halatta za ki iya yi koda da yarenki ne amma dai a je a koyo larabcin zai yi kyau ƙwarai da gaske wallahu ta'ala alam
Allah ya saka da alkhairi mai tambaya ta gaba ta ce malam tana da yarinya yarta ta fari to sai aka dauke ta aka kai ta wajen gwaggwanta to ta ce yarinya tana cutuwa shin to cutuwar da yarinya take Allah zai kama uwar kenan tana da laifi take tambaya
ka san me gwaggo
anti ko
to me anti
kamar uba
kanwar uwa inna
okay kanwar uba
kanwar uba ko iyar uba kamar babba ke mana wannan wannan baiwa Allah haihuwa Allah ya bata a aka dauke yarta aka kai ta gidan surkanta kenan kuma ita ta bincika ta tabbatar yarinyar nan tana cutuwa in ke kika dauke ta kika kai ta kuma kika san tana cutuwa baki dauko ta ba sai Allah ya kama ki kuma sai Allah ya tambaye ki abu na biyu idan kina da ikon ki dauko ta ki dawo da ita gurin ki da zaki bata kulawa dan shari'a bata ce dole sai kin dauki yarki kin kai ta gidan surkanki ba kika kike dauko ta kuma kina da dama to sai Allah ya tambaye ki tunda kina da iko kina ganin barna marra aminkum munkaran falyughayyirhu biyadi fa illam yastati fa bilisanihi fa illam yastati wa illam yastati fa biqalbihi wa zalika ataful iman to amma galibai in kaga irin wannan zaka ubanta ne zai dauke ta kai ta gurin uwarta uwarsa kuma ba lalle shi uban ya sa ido ba anan shawara ta tunda shawara ke ne maki kokari ki dawo da yarki gaban ki kawai ku ta bugawa da shi mai gidan ki ce a'a ai saboda karatunta a'a saboda larurar kaza kar ki fito karara ki ce ana cutar ta dan zai ce kenan uwata ne take cutar yartawa yanzu ya miki bala'i uwar ma ta sa a sake ki gaba ɗaya a sallame ki kawai ki kirkiri wani abin da yadda zaki iya yi dan ki taimaka wa yarki lalle fa ki je ki kwato ta daga wannan masifar da take ciki kuma in ta kama ki yi wa ubanta bayani karara ki ce ga fa halin da yarinyar nan take ciki ni dai na gaya ma in ta je wani abu ya same ta Allah kai ne shaida ni dai na gaya ma kuma kai ne ubanta ka je karbo ta ni dai ban san iya nawa case irin wannan guda nawa wato na tattauna akai ba wanda muka samu matsala ta ainihin a dauke wa mace yarta ko danta akai gidan surkai aje ai ta azabtar da yaron nan ba kula da tarbiya kuma wallahi galiban surkai din nan ku ji tsoron Allah a dauko yaya a kawo muku ba za ku sa yara su kula da sallah ba ba za ku tsawata musu je makaranta ba wai 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 kaka wai ita ba ta iya wai wai dan danta ko dan diyarta magana a kai muku ƴaƴan mutane yadda tarbiya take da tsada a wannan gurin kawai ku kashi tarbiyyar ƴaƴa saboda ku ne kakanni gaskiya nan ba daidai bane ba shari'a bane dan haka duk kakan da ya dauki dan wani dan dansa ko diyar ƴarsa yaje ya azabtar da ita ko yi kula da ilimin ta ko karatun ta wallahi sai Allah ya tambaye shi kwanan nan wani ya kama wata fatawa irin wannan yace ga sunan ƴar uwarsu ne shi wannan ƴar uwarsa kanwarsa ce ma haka kawai iyayen sun dauke ta sun kai ta daji kauye tana tabauta ba islamiya ba boko anan ku a wurin su a birni da makarantar ta islamiya da hadda qur'ani ga bokon ta tana yi ga tarbiya tana samu amma haka iyayen nan suka dage sai aka mai da yarinyar nan kauye ba karatu ba sallah ba zuwa makarantar boko ba wata tarbiyar addini kawai sai dai su fita gada yace wallahi alazimu mala ana cutar da wannan tawa ni kuma na tabbatar in aka batta haka rayuwarta an cuce ta nace ka je ka karbo ta ka je duk yanda za ku fafata da tsohon nan naka ka bayyana masa ta hanyar lalama ya fahimta ka karbo wannan ƴar kanwata ta uwa uba kan da mai in ƴarka ne sai ka dauko ta a lokacin ba girman su za a duba ba cutar da dan da za a yi da cutar da addininsa da rayuwarsa da za a yi daka don Allah iyaye ku rinka kula idan an ba ku amanar yaya ku rinka kulawa da wannan yaya ku daina zuwa kuna cutar da su saboda haka bayawa Allah muna miki addu'a Allah ku buto miki da diyarki a hannun waɗannan mutane surkanki Allah sa su ma su gane su baki kuma ki yakin duk da zaki ba tare da aurenki ya mutu ba ba tare da kin jawo gaba da kiyayya da surkanki ba ki dauko yarki Allah ya sa albarka
Allah ya saka da alkhairi mai tambaya ta gaba ta ce ta yi tafiya ne ce iyayenta suka ce ga lokacin da za ta dawo shi kuma wanda za ta aura ya ce ga lokacin da za ta dawo in fa ba ta dawo ba za a samu matsala shi ne take tambaya ya za ta yi
sai mallam wannan wasu irin tambaya ne wannan sai wannan kina da hankali kuwa wace ce mai wannan tambayar wace ce yanzu ke in banda gajeren tunani irin nake ba an taba kwatanta hakkin iyaye da hakkin saurayi na gaibu Allahu a'lam saurayin karshen zamani yanzu ke saurayinki har ya kai da matsayin da babanki zai ce kaza saurayinki ya ce kaza da yake banza ce ke har zaki rubuto mana tambaya a nan kina abin nan ce miki akai saurayi yana da haƙƙin da ya fa ƙarfin uba ko uwa kai subhanallah ai ba a ma kwatantawa idan iya miki magana kice mallan iyaye na sun ce ga ranar da zan dawo kai ko ba aurata kai ba ballantana kike fa mun doka take iyaye ki zaki bi ba wani bata lokaci kai ta bu ubanta ta bu uwarta ainihin ina ganin ma in tsaya in bata lokaci akan wannan ma wani bata lokaci ne kawai kuma anan nake jan kunnen wasu daga cikin samari ku ji tsoron Allah kuna amfani da mata jahilai da busu je makaranta ba wai saurayi bai auri yarinya bai ta kafa mata dokoki ke yanzu ke wannan yarinyar ke yanzu kina budurwa haka zaki zauna saurayin kina ta kafa miki doka bai aure ki ba a wace ayar a wani hadisi zai kafa miki doka ya takure ki ka bari sai ta shiga gidanka kana da cikakken iko da mulki da sarauta a kanta har kana cewa wai za a samu matsala to a samu matsalan mana sai mai iya matsalan shine ya ce ba zai aure ki ba dubu irinsa za su zo su neme ki ha wannan wace irin magana ne ma yanzu wata ta rubuto min tambaya mun kira na ma ta yi kai take cewa wallahi malam ni ina neman addu'a a ce maka mu akan saurayi na ce me ya faru tace wallahi malam ko unguwa zan fita wai sai na buga masa waya na nemi izini ka duba fa gaba daya dauke responsibility dinta akan iyayenta ya biya da mai da shi kansa wai in za ta je makaranta wai sai ta kira ta ga mu wai wata ran ta fita unguwa wai sai suka hadu sai cike ya aka ka fita bugiya bai ba aure ba malam ka duba rayuwa ta jahiliya ka duba rayuwa ta rashin addini ta maguzanci da gargajiya kai ka isa ka bata umarni baka aure ta baka ce wai in za ta fita sai ta nemi izininka da wace aya da wani hadisi wai taba fadan haka idan kana tumanta ne ka rabu da ita mana ba wani saurayin da yake da haƙƙi wai ya ce wa yarinya wai ba za ta je wani guri ba sai da izini iyaye ne kadai suke da wannan haƙƙi shi wannan fa zuwa yayin ninki mai ta gaba daya da kuma wata tsaya da suke wai in za ta je unguwa wai ni zan zo in kai ki na rantsa da Allah duk wata ta shiga motar saurayin ta tafi ya kai ta unguwa wallahi kun saba wa Allah dan ba mijinki bane aka san me zai je miki a motar nan aka san ma wace tsaya ne ba kwai kwanan nan aka kawo mana wani kes malam wallahi tallahi wani zuwa yi kofar gidan yarinya yake zuwa zance da mota yake kwantar da kujera wallahi anan yake zina da ita da haka iyaye ina gaya muku sa ido ga masu zuwa zance da masu rufaffen gilas din nan duk wanda ya zo zance da yarku da bakin gilas ku ce sauke shigar a sauke gilas din kar in ba ka ba su fito fili a samu tabarma kawa ko tabarma su zo su zauna su yi zancen nan ko a dauko musu kujeru irin wannan yana can yana nan kilomita guda tsakanin su ko rabin kilomita ya fada ta fada wallahi shine maganin su duk wacce ta bar yarta tana shiga cikin mota ana zance da ita sai Allah ya baka kansu suna sa hannu su taba musu ko ina suka ga dama kuma yaran yadda suke injiniya bazan iya tuna sau dawa aka ga mun fatawar wallahi ana zina da yan mata a cikin zance da ake a mota ba ni bazan iya tuna sau dawa ba daidai bane wannan sai haka mata ku ji tsoron Allah kuma mata ku kare mutuncinku ku kare kimarku da haka sai yazo shi zai kai ta unguwa shi zai dawo da ita ku iyayen ku kuna ina wannan wani irin uba ne da zai bar saurayin da bai bashi aure ba wai yazo ya rika daukar yarinya yana kai ta unguwa wai makaranta wai je dauko ta a je a lalata muku iyayen zubar da ita kuma bai je aure ta ba Allah ya sarwaki Allah ya gyara halin mu
Allah ya saka da alkhairi wannan tace kabarta ce take tambaya take cewa kawarta ce sun yi aure da mijin da mijinta kusan shekara 5 ba su samu haihuwa ba to kuma suna son junansu sosai haka irin sarakan suna cewa ya rabu da ita suna tunanin ita ce take da matsala
uban iyayen mijin
ba suke cewa ya rabu da ita to kuma kawai dai sai ta yanke shawara ita yarinyar sai suke alaka da kanin mijin
inna lillahi wa inna
ilaihi suke alakar aure da kanin mijin har suka sami yara ba ma daya ba har biyu ba ma shekaru suka dauka suna alakar auren suka sami haihuwa daya da biyu
inna lillahi
to abin da ya faru sai shi ma kanin mijin ya zo yayi aure
eh
to da ya aure shi ma kusan shekara 6 bai sami haihuwa ba
a'a kaji
to sai ya dawo yace mata to fa shi gaskiya bintin da bai sami haihuwa ba zai dabi ayyan shi guda biyu
Allahu akbar
to shine rigima ta kaure ba dai yanzu ba a tona ba ba su tona ba shine take tunanin wai ita ce za ta ci gaba da rike ƴaƴan ko kuma shi ne za ta hakura ta bashi ne waya kamata ya rike ayyan sannan kuma ya za ta yi ta tuba ya za ta nemi gafarar Allah
subhanallah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kai wato duk wanda yake sauraron mutane a kasan nan wato yana jin fatawa wata ran sai an muyo mutum fatawar da za ta buga mai hankali mace tana tare da mijinta shekara nawa
biyar
shekara biyar ba a samu aihuwa ba iyaye suka ce sai an sake ta a sallame ta ana takura mata da ta rabu da wannan mijin kawai sai ta kulla alaka da kanin miji yana kwanciya da ita har aka samu yaya biyu kai kanin miji kai ma ka zo kai aure Allah ijar rabe shi da abin da ya jarrabi yayansa Allah ya buga muku aya Allah ya bayyana muku Allah ya muku wa'azi ya izukumullahu an ta'udu li mithlihi abadan Allah ya hana shi ma kanin mijin haihuwa ka duba wani scenario wani abu mamaki wai sai ya dawo yana neman ƴaƴansa na haram a can ko a dawo masa da su ne shi ma bai san ba kunya ba tsoron Allah to bari mu dauki abun gaba gaba na farko iyaye dan girman Allah ku daina zuwa kuna azazzalan matan ƴaƴanku da ba su samu haihuwa ba iyaye da ku nake iyaye ku ji tsoron Allah ku daina zuwa kuna azazzalan matan ƴaƴanku da ba su samu haihuwa ba ku daina bai da kyau haihuwa Allah ke bayarwa yahabu liman yasha'u inasa ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما الله ني يغدا ما يغدا ما يباو متين يايا متا إن يغدا ما يباو متين يايا متا إن يغدا ما يحداو متين أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما ولكم واي بشي عقيمي ينزو أنه وانده كيشي فتاوى كي آي عقيمي نباي عيوا waye dora masa Allah ba laifin matar bane dan me yasa za ku ce sai an sake mata an sallame ta an kore ta dan me yasa da wani dalili za ku ce sai an sake ta an sallame ta ku kashe mata aure da zalunci to gashi abinda kuka yi yau ya jawo tayi zina har an samu ƴaƴa shegu guda biyu ta dalilin laifin da kuka yi ni aure na a fahimta ta nan mallam kafin Allah ya azaba wa wannan yarinya da wannan yaro sai yayi azaba wa wannan iyayen da haka mu nemi ku wa'azi ku ji tsoron Allah iyaye abu na biyu ke ku wannan baiwa Allah mai wannan tabargaza sunanki yar tabargaza ke ku me ya kai ki da wannan barna ke ku wannan wace irin soyayya kike wannan miji har ta kai ga zaki iya zuwa ki zina a gidan shi dan ki zo ki samu yaya ka san me tai dan ta faranta wa iyayen ne kuma yanzu haka ba mamaki zaka iyayen sun haka ta faɗa ko ta samu karkuwa amma ba sani mai ayyan banza ne aka tara dan haka hukuncin ki mazinaciya hukuncin kanin mijin ki mazinaci azzaniyatu wazzani fajlidu kullu wahidin minhuma mi'ata jalda wala ta'khudhukum bima ra'afatun fi dinillahi in ba ku taba yin aure ba aka yi aka same ku ai muku tsuma giya biyar in ku kin taba aure hukunci ki a jefe ki a kashe ki kin shiga uku kin banu inji Fulani a woni a senti kin ji kunya inji Fulbe ki je ki zina da kanin mijinki dan ki samu yaya kuma alika wa mijinki bawan Allah miskini shi kuma yana ta hidima da yayin da ba na shi ba to kuma wai daga baya wai shi ma kanin mijin da yaje aure shi ma ɗebi wannan shekarun bai samu yaya ba wai sai ya dawo yanzu ke yanzu wannan bai ishe ki wa'azi ba bai ishe ku ku gane cewa barna kuka yi ba ka duba mana tare da matar banza ya haihu to rabansa na haihuwar halal din ne yaje zubar da su a can da haka Allah ya kwace ya kafa mai uzuri ya kafa mai hujja a matarsa ta halal ya hana shi haihuwar wannan yaya ai ba nasa bane na shari'a da zai zo yace zai karbe su yayin zina ne ba ƴaƴan shari'a bane ƴaƴan zina ne waɗannan yaya waye kamata ya ci gaba da rike yaya ke kamata ki ci gaba da rike yayanki ke kam ai duk inda za a je ai daga jikin ki suka fito kuma a shari'a wannan inda za a danganta dan to alwaladu lil firash wa lil ahil al hajar dan na shimfida ne na wancan iyayen nasa ne kawai dai ta bayyana zina akai amma inda za a zo bata fashe ba bata bayyana ba a bar magana kawai yaya yaya shi wannan mutumi ne yayar shi a sanin sa amma ke kuwa munafikar Allah kin saba wa Allah ki tuba da ke da wannan mazinaci marasa tsoron Allah ba za mu muku da wasa ba wato akramkallahu bari in ga yawa wata fatawa da sanin da aka taba yi mu a jihar Kaduna a gidan wani radio makamancin wannan mace ce ta yi aure al'ummar duniya ya kamata ku ji ku gane cewa yau ga irin bala'in da al'ummar mu suka fada mace ce malam ta yi aure da ta auri wannan mutum a shidan secret society ne matsafi ne tsafin sa ya nuna masa kar ya dai kwanta da wannan matar amma fa akwai kudi tsafin ya nuna masa matarsa ta halal kar ya kwanta a shimfida da ita amma matar banza in yi sha'awa ya je biya bukatar sa da matar banza wannan mata ta ce malam ba inda ba su je ba a duniya duk inda zai tafi da ita amma fa a hotel din sun yi dakin ta daban nashi daban za su yi wasanni da komai zai rike hannunta a matsayin ta ita matar shi amma wallahi bai kwanciya da ita da ta matsu ta matsu ta matsu yace kina son zama da ni tace ba ta so ta rabu da shi sai ya kira kanin sa dan uwan sa kanin sa yace kai ka zo ka rinka kwanciya da wanci hakan akai kanin yazo yayi ta kwanciya da ita kuma yayi tai mata ciki suka ta tare aya shi kuma ka san me ya fashe lokacin da mutumi ya mutu ne an zo za a yi rabon gado sai ake tambaya za su ci gado ko ba za su ci gado ba yawa za su ci gado ba ya yanci ba Allah shirye ku Allah ba ku ikon gyarawa
Allah ya saka da alkhairi mai tambaya ta gaba ta ce mijinta ne ya sake ta saki daya to bayan shekaru sai ya kara mata daya to da ya kara mata daya sai ya ce ai uku kenan
alhali biyu ne
kenan bi alhali biyu ne zan zo karshen tambaya to da ya mata biyin yace uku ne sai ta koma gida to ashe wai wancan sakin da ya mata tana cikin al'ada sai aka ce sakin ai bai yu ba a wajen iyayenta to bayan shekara daya haka sai yazo zai mai da ita aka ce a'a ai ka riga ka ce uku ne to har wata alaka ta shiga tsakanin sa da matar kuma shine wai suke tambaya me matsayin auren auren yana nan ko yaya
Allah sai na farko dai matsala ne yanzu akan sake mace tana cikin jinin al'ada ke at-talaqu fil hayd shin wa musulmi yaya ake sake mace ana sake mace ne a shari'a tana cikin tsarkin da ba a sadu da ita ba idan mutum yana so zai sake mace in ya sadu da ita ba ta yi jini ba bai da garantin cewa tana da ciki ko ba ta da ciki to ya bari sai ta yi jini ta yi tsarki ya tabbatar empty ne mahaifarta to sai ya sake ta ka san me ye hikimar hannan dan kada ya tsawaita wa matar idda ne ba wai haram ba ne kamar yadda wasu suke magana wai cewa wai ba a sake mace tana cikin tana da ciki a'a ba haka ba ne ana iya sake mace tana ciki tana ciki amma shari'a ba ta so a sake mace tana da ciki saboda kar a tsawaita mata idda musamman idan sabon ciki ne to anan ina so mata su gane da mazan ma su gane yaya ake sakin mace in tana cikin tsarki in mutum ya sadu da mace bai sani ba a wannan wata ta dauki ko bata dauki ciki ba bare sake ta ba sai jira sun tafi akan sake mace tana al'ada bid'a ne talaqu bid'a ce duk wanda ya saki mace tana cikin al'ada a wajen sahabbai yayi bid'a a wajen tabi'ai ma yayi bid'a da waɗanda suka biyo bayan ma tabi'ai yayi bid'a amma malamai suka ce wa huwa lazimun amma fa sakin yayi ka san abin da wasu suke dauka cewa tunda an ce bid'a ne kenan bai ba jama'a zancen da yafi inganci shine duk wanda ya sake matarsa tana cikin al'ada, yayi laifi, ya aikata bid'a, ya saba Allah amma fa sakin kadwaqa. Me dalili? Ibn Rushd ya kawo cikin littafin Bidayatul Mujtahid da kuma sauran malamai da kuma sauran hadisai ingantattu, Abdullahi dan Umar ya taba sake matarsa na al'ada, lalabi sani ba. Umar ya ta fada, saboda Umar ya san ba a yi, har ma ta kai ga wani lokacin ana magana Abdullahi ibn Umar, sai Umar ya ce kada Allah ku rabu da wannan yaron, mutumin da bai ma san yadda ake saki ba, yana sake mace ta al'ada, ya aibanta abin, ya je gurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, manzo Allah ya ce murhu falyuraji'aha, ka umarce shi ya dawo da ita, ka umarce shi ya dawo da ita, ya dawo da ita sai in ta yi tsarki, ta yi haila, sannan kuma ta yi tsarki, sannan in ya ga dama ya sake ta, ko ya ga dama ya riƙe ta. Kuma haka Abdullahi ibn Umar yi. To sai aka tambaye shi, yana nan cikin Bidayatul Mujtahid, shin ya imam, wannan sakin da kai wa matarka tana cikin al'ada, Annabi ya irga ma? Yace husiba alayya, yace ai irga mun hadda shi. Da haka malamai mafi rinjaye da yawa sun tafi akan cewa duk wanda ya sake matarsa tana cikin jinin al'ada, sakin fa ya saku, sakin ya saku, amma ya aikata laifi, ya aikata kuskure. Da haka ke mai wannan tambayar, mijinki ya tabbata ya sake ki kina al'ada? Eh, ya sake ki. Lalle mijinki ya yi shirme, ya yi laifi, amma fa sake kan ya auku. Ga eh, ga rabuwa da mata, ga zunubi kenan, sakin ki uku ne. To alakar da kuka yi daga baya, bayan ya yi wannan, to wannan za a ɗauke shi a matsayin kuskure ne, saboda shi a wajensa kamar yana ga bai yi ba ne. Ina fata ana fahimta, yana ga kamar bai yi ba ne, duk da wasu malaman suna cewa bai yi ba, amma zance mafi inganci ya yi. Da haka ba ɗan shege aka samu ba, amma dai ya kamata alƙali ya raba tsakaninku, babu aure tsakaninki da ke da wannan mutumin, tunda ku lalle ya sake ki saki uku ne, saki kamar ya tabbata. Allah ya mana afuwa.
Allah ya saka da alkhairi. Mai tambaya ta gaba ta ce tana neman ƙarin bayani ne akan hadisin da yake cewa in an ji mai kiran sallah a maimaita abin da yake faɗa ko ai shiru, har mai karatun alkur'ani.
Ya zo a sunna cewa idan azzana almu'azzin fa qulu mithla ma yaqul almu'azzin, idan mai kiran sallah yana kiran sallah ku faɗi irin abin da mai kiran sallah yake faɗa. Haka hadisi ya ce, ma'ana ana sun ladan ya ce Allahu akbar Allahu akbar, kai ma ka ce Allahu akbar Allahu akbar a hankali, ba wai da ƙarfi kamar yadda ya faɗa da ƙarfi ba. Wannan shi ne sunna shari'a a bishi. Haka mai iƙama ma. To a nan gurin in mutum bai yi ba, to sai shi. To amma wanda ya yi magana ana kiran sallah, ba za a ce ya aikata haram kai tsaye ba, amma dai an so ya bi mai kiran sallah ko ya shiru. Haka ne yake da matsalar shi ne, an samu manzon Allah ya yi magana ana kiran sallah, an samu Annabi ya yi magana ana kiran sallah. To mai karatun Qur'ani shi ma tsayawa yake, tunda ai umarnin yana nan dai, idza azzana almu'azzin, in mai kiran sallah ya kiran sallah, kowaye a cikinku ya faɗi irin abin da mai kiran sallah ya faɗa. Faƙulu misla ma ya ƙulu almu'azzin, hadda mai karatun Ƙur'ani, hadda mai haila, banda mai bacci, tunda shi ba a farke yake ba. Da haka hukunci yana nan akan su gaba ɗaya. Wallahu ta'ala a'lam.
Allah ya saka da alkhairi. Mai tambaya ta gaba ta ce mai hukuncin matar da ta nemi saki a gurin mijinta, sai da ya sake ta, kuma wai sai ya ce gaskiya shi kirkasa shi aka yi. To sakin ya yi yu ko kuma yaya?
To da Allah, wasu tambayoyin naku ne ina ganin kamar ya samu ka aka yi ba. To Allah sauki, ta saku, ta saku, tunda ba bindiga aka kawo maka ba, aka ce in baka sake ta ba za a kashe ka. Akwai sakin da talaqul mukrah, malamin fiqh suke cewa sakin da bai yi ba, sakin da mutum aka tilasta shi aka kawo makami aka ce in bai ba za a kashe shi, wannan illa man ukriha tahu kansa wa qalbuhu mutma'innun bil imani walakin man sharaha bil kufri sadran, wanda aka masa tilastin da in bai yi ba zai iya gamuwa da rasa ran shi ko kuma iyaye su sashi a dolin dole baya so yana kuka yayi, wannan bai yi ba. Amma ina jin wannan shi matacce tace dole sai ya sake ta, to dan tace dole ka sake ta sai ka ce to za a sake ki bari ga yadda za a yi, ko ka rubuta takarda ka ce ki je gida za ki karba, ka gaya mata ki je gida ki karba takardar ki, akwai hanyoyi sun fi dubu wanda za ka iya kauce mace in ta tilasta maka.
Ita tambaya tace me hukuncin macen da mijinta ya sake ta, so bata yi idda a gidan ba sai ta bar garin, bayan ta tafi da kwanaki sai wakilin shi ya kira ta ya ce ta zo yau za a maida ita gidan mijinta, a waya ya kira ta, so sai
za a maida ita,
za a maida ita ko an maida ita za dai a maida ita, ya ce mata ta dawo gida, to sai ta yi dabara ta ce ai ba ta gare, sai ta kashe wayarta, da ta kashe wayar sai ta yi blocking din su duk su biyun da mijin da ita, sai da ta bari sai bayan ta kammala kwanakin nata sai take wai sai ta ce ai auren bai mai duba ko, wai take auren bai mai duba ko, abinda take tambaya kenan ita auren bai mai duba ko,
wato mata kuna sha'anin ku fa a kasan nan, sai dai addu'a. A tunda kiranta aka yi aka ce ta zo za a mayar da aure, ba a mayar da aure ba, kuma bakin da za a gaya mata a mayar da auren sai sai blocking din bakin aure bai mai duba, tunda ai ita sako bai isan mata ba,
an ce mata fa ta zo yau za a mayar da ita,
ta zo yau za a mayar da ita, amma ba a mayar da ita ba sai ta ki zuwa, da haka ba ta koma ba, sai da ta gama inda ta dawo ta yi unblocking din su kenan, wato tana son miji ya shiga layin zawarawa. Akwai bayanin da ya kamata na yi, duk matar da mijinta ya sake ta kafin ta gama idda, shi da ita ya bude baki ko ya aiko mata kuma sakon ya isan mata cewa wancin na miyar da ke, to ta mai duk ko tana so ko bata so, idan bata son koma sai ta tafi wajen alkali ta ce ya mai da ni amma ba zan koma ba, alkali sai ya hukunci. Abu na biyu, duk mutumin da ya kuskura ya saki matarsa har ya bari ta gama idda ko wata uku bai ce ya mai da ita ba, sai da ta gama idda ta sai ce ya mai da ita, ya mai da ruwan kalwa ya yi shirme bata mai duba, a lokacin zai shiga layin zawarawa ne, shi ma ya rinka wanke hularsa da rigarsa ya wanke mutu sai zo ya jira layi, in ta fito ya ci sa, in bata fito ba ya ci gaba da hakuri, duk wanda bai mai da matarsa kafin ta gama idda ba, in har ta gama idda to ta gama da kai. Wani ya bugo ta ce kash ka makara, ai jiya na gama jini na zance ya kare, dan haka wannan mata sakon an mai da ita bai ishe ta ba, kuma ta yi dabara ta kashe wayar, kuma ai bai gaya mata ba tunda ita ce ai bai gaya mata ba, tunda bai gaya mata ba bata sani ba, a matsayin bata koma ba kenan, wallahi ta'ala alam, duk da wani zai iya tawili ya ce ai shine mai aure a hannunsa kuma ya ce ya mayar amma ba ta nan, to amma kuma auren sai an gaya mata, ko da yake dai a wani kaulin za a iya cewa ba sai an nemi izinin ta ba, idan mun zo maganar al'izin al'itibaru bil izin, shin za a yi tibari da izinin ta yaddar ta ko rashin yaddar ta, to idan mun dubi wannan janibi ko ta yadda ko ba ta yadda ba, to kaga ai zai iya cewa ya mai da ita, to ya kamata dai a tambayi mijin me ya faru sai a ji me ya kamata ai, wallahi ta'ala a'lam.
Allah ya saka da alkhairi. Wannan tambaya take ta ce da tana da shago tana kasuwanci, to saboda yanayi na rashin kasuwa sai ta rufe shagon take tara kuɗi, to da take tara kuɗi kuɗin ya kai 2.2 miliyan 2,200,000, to shine take cewa yanzu za ta cire zakka a wannan kuɗin ko kuma ya
miliyan 2,200,000 ba su kai zakka ba, kuɗin zakka bana ya kai naira miliyan 4 da wajen 100 nawa ka iya tunawa miliyan 4 da wani abu ne dan haka tunda baki san zakan albishirinki ba zakka akan ki eh ba zakka amma da sun kai miliyan 4 to lalle ne sai kin cire zakka dan haka ba zakka akan ki sai dai in ki sadaka a ra'ayinki
to mai tambaya ta kusa da ƙarshe take cewa su mazauna UK ne ita da mijinta to mallaka gida yana da matukar wahala a can sai dai ta hanyar mortgage tace mortgage tsari ne da zaka je banki ka biya wasu kuɗi sai banki su kuma su sai ma wannan gidan su kuma ka ci gaba da biyan su duk wata amma kuma akwai interest sai take cewa ya halatta su karba
to baiwa Allah Allah ya kara miki imani Allah ya kara muku wadata da rufin asiri zaman ku da kuke ne UK in dai ba ɗan UK din bane ba to ina ba da shawara da kun fara mallakan gida a ƙasar ku da yayi kyau kwarai da gaske duk hanyar da za ku bi ku mallaki ƙasa a UK ko gida a UK ku yi amma ya zama hanya ce ta halal mortgage bank ne kowane banki ne inda zai baku kuɗi kuma akwai riba a ciki inda akwai riba inda tsarin akwai riba a ciki to bai halatta ba ki ga mijinki ya haƙuri da gidan haya shi kuma salheri ko ya je shiga wani adashi ko ya je nemi taimakon wani mai kuɗi ko ya san yadda zai yi ko ma'aikatarsa ko wani abu ya je ya sayi gida amma lallai karɓan gida da bashin ruwa bai halatta ba matukar akwai wannan bashin ruwa sai dai in larura ba na rufe kofa gaba ɗaya a cikin komai na san akwai larura idan larura ta kai wanda ku kuka san wani irin rayuwa kuke da yadda kuke ciki to wannan kuma wani abu ne daban Allah gane da mu Allah kuma ya kare wallahu ta'ala alam
kuna sata da alkali mai tambaya ta ƙarshe ta ce ta kasance tana ɗaukar abinci take kaiwa gidansu mijinta bai sani ba sannan ta kasance tana fita unguwa ba izininsa kama daga baya ta tuba shine take nema to dole sai ta nemi afuwar mijinta ko kuma iya tuban da ta yi wa Allah ya isa ta ce gaskiya in mijinta fa ya sani akwai matsala
wallahi da ba dan kince da ba dan kince kin tuba da ba kince kin tuba ba wallahi da sai kince kin shiga uku amma dai kin da kince kin tuba alhamdulillah na miki murna wallahi Allah ya karbi tubanki Allah ya yafe miki shi na farko fita daga gidan miji ba da izininsa ba hakki ne mushtarak hakkin Allah kuma da hakkin shi miji sai an nemi izininsa amma fita din daga gidan mijin ma ba da izinin sa ba an saba wa Allah dan Allah ya ce kada a fita din sai da izini sai da yadda to anan akwai sabon Allah a ciki akwai hakkin Allah a ciki idan kin ga kin sanar da shi cewa kina fita a gidansa ba da izinin sa ba zai iya kashe miki aure to kar ki gaya masa tunda kin tuba kin daina shikenan ki istighfari Allah ya yafe miki kayansa da kika diba wannan kuma sai an masa bayani dan hakkinsa ne tsantsa kin ɗebi kayan shi kin yi tasarrufi da shi kin yi amfani da shi ba tare da yardarsa ba ba tare da izininsa ba so lalle ki san hanyar da zaki ki gaya masa to shi ma wannan ɗin in har in kin gaya masa aurenki zai mutu to kar ki gaya masa ki san dabarar da zaki kawai lokaci ki ce mu wannan dai ka yafe mu saboda zamantakewa na san nayi maka abubuwa ba daidai ba ka yafe mun kawai to in yace ya yafe duk ya shiga ciki da fitan da kika yi ba izinin sa da kuma ɗiban kayansa da kika yi ba da yardarsa ba amma abin da yafi dacewa ki gaya masa cewa kin yi in babu darar a baya in babu abin da zai cutar kullun shari'a tana bada fatawa da hukunci akan mutum ya aikata abu idan ba zai wato akwai mafsada in ba mafsada kullun ana lura da maslaha wato wani benefit wani amfani ba ana gudun cuta yayin da mutum ya aikata wani abu zai cutu to shari'a ba ta so ai to kin ga mutuwar aurenki kuma cutuwa ne anan nake jan hankalin iyayena mata ku ji tsoron Allah ku daina satar kayan abinci mazajen kuna kaiwa gidanje iyayenku uwar gida ko amarya ko turaki ta tsakiya ki sani cewa Allah fa ya wajabtawa mijinki ne ciyar da ke da ƴaƴanki amma bai wajabtawa mijinki ya ciyar da uwarki da ubanki ba nauyin ƴaƴansa ne ya zama dole akan shi amma nauyinki nauyin iyayenki ihsani ne kyautatawa ne dan me za a yi wa mutum ihsanin dole kuma yau da ƴar sadaka ce kaɗan kike kai musu wannan ba laifi ko ba a gaya mai ba amma babbar sata kike babba wannan ba daidai ba ne mun samu labari ma akwai wasu iyayen da buhu ma suke zuwa su ajiye a gidan akwai matar da zuwa gidan yadda take yi da ta aure wani mai maiƙo da buhu take zuwa ta zauna ta ce ɗebi mun taliya ke zuba auno mun shinkafa kwano biyar ɗauko mun kuskus guda kaza ba ni jarkar mai ba ni kaza ta ce wallahi duk mijina bai sani ta ce mallam idan ƙarshen wata ya zo mijina ita zagi ita faɗa ya ce ni almubazzara ne ni ko ba zan iya buɗe masa baki in ce uwa ta ce ɓarauniya take zuwa take saciya ba yanzu wannan uwar arziki ce wallahi baki kyauta ba ko da kin haihuwa kin haife ta wallahi abin da kike ba daidai ba ne kuskure ne kin aikata laifi kin aikata haramun so muna fatan da Allah za ku ji tsoron Allah ku kiyaye ku daina tarewa a gidan ƴaƴanku kuna musu sace-sace ke ma ƴar uwa ki daina zuwa kina satan kayayyakin ainihin wato mijinki kina kai wa iyayenki ko gidan danginki ko kaninki ko yayanki ko wani abu wannan duk haramun ne lahi jus wallahu ta'ala a'lam anan za mu dakata insha Allahu ta'ala saboda ƙwarewar lokaci mun ɗauki minti ɗaya awa ɗaya da minti 45 ko 47 muna wannan amsa wannan fatawoyi fatan mu Allah ya sa mana albarka a ciki kuma muna sauraron wasu fatawoyinku da za ku turo mana a shafin da injiniya zai gaya muku sunan shafin yanzu insha Allahu ta'ala wanda shafi ne na WhatsApp group na san da shafin na mata ne zalla duk wannan fatawoyi ne na mata ake ta yi amma mun karbi korafin da ake ta yi cewa don me yasa ba za a sa maza ba amma me yasa muka bude mata saboda suna da rauni kuma ba su zuwa makaranta da yawansu ba su zuwa masallaci ba su zuwa gurin lecture to shi yasa muka ce bari mu ba su dama su yi ta turo fatawoyinsu anan ko kuma maza ai kuna da malamai da kuke zuwa amma dai za mu bude na maza ma insha Allah za mu bude group na fatawoyi na maza ko kuma mu yi ta amsa fatawoyinmu na Facebook insha Allah ta'ala da WhatsApp da TikTok da ake turo mana shi ma insha Allah injiniya na san zama na gaba zai dan rarumo mana fatawoyin da ake mana a Facebook din mu page da TikTok din mu shi ma za ku ji amsoshin fatawoyinku in Allah ya sa yadda wannan kuma ya shafi maza ne da mata gaba daya wani shafi ne wanda za su iya
ai yanzu a halin yanzu babu wani shafi na maza sai dai ta TikTok din da za a iya ci gaba da turo da tambaya ta TikTok insha Allah ko Facebook anan muka kawo ƙarshen wannan shiri insha Allah sai sati ne zuwa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.